Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 29 ga watan Mayu na shekarar 2019. Da shike a yau Laraba ne aka rantsar da shugaban kasa da gwamnoni a yawancin jihohin Najeriya. Muna tafa da rahoto akan yadda aka gudanar da taron a jihar Nasarawa. Bayan haka za mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya mu ji yadda aka yi bikin ɗaukar rantsuwar a jihar Oyo. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan rantsar da shugaban ƙasa da gwamnoni da aka yi yau. Shin ya kuka ji? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barka da shan ruwa ga masu azumi. Babban jigon shari'a na musamman na Amurka, Robert Mueller, ya faɗa a yau Laraba cewar ba a bashi hurumin da zai iya tuhumar shugaban Amurka Donald Trump da laifi na hana doka ta aikinta ba, a cikin sharuɗɗan da ma'aikatar shari'a ta gitta mishi wajen bashi aikin da ya ɗauke shi watanni 22 yana gudanarwa, na ko ƙasar Rasha ta yi katsalandan a zaben da aka gudanar na Amurka a shekarar 2016. Da yake bayyana dalilan da suka hana shi ya zargi shugaba Donald Trump da laifi, duk da cewar ya gano dalilai da yawa da suka sa zai iya tuhumar shi. Mueller ya ce ka'idojin ayyukan ma'aikatar ta shari'a da suka ce ba za a iya gurfanar da shugaban ƙasa a gaban kuliya ba, su suka hana shi ɗaukan wannan matakin. Yau alamomi sun bayyana na cewar da ƙyar za a gujewa ƙara kiran wani sabon zaɓe na 'yan majalisar dokokin ƙasar Isra'ila, bayan Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu ya kasa iya haɗa gwamnatin gamin gambiza har zuwa wannan lokaci da aka wa'adi da aka ɗaukan mishi na ya haɗa gwamnatin. Ba wani ci gaba da wata nasara da aka samu a tattaunawar da ake yi tsakanin Netanyahu da tsohon ministan tsaron Isra'ila Avigdor Lieberman, wanda Netanyahu ke matukar buƙatar samun kujeru biyar da 'yan jam'iyyar Lieberman ke rike da su a majalisar dokokin ƙasar mai jimillar kujeru 120. Samun waɗannan kujerun zai baiwa Netanyahu damar haɗa sabuwar gwamnatin tashi. An samu matsala ne a tsakanin Netanyahu da shi Lieberman tun bayan lokacin da ya taɓa neman a bada izini ga waɗansu 'yan jinsin Yahudawa na Orthodox su samu damar shiga aikin kurata na soja kamar sauran 'yan ƙasa waɗanda a yanzu suke da wannan dama, amma su ba a ba su wannan damar. Shahararren kamfanin ƙera kayan sadarwar nan na ƙasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukuncin cewar wata sabuwar doka da aka kafa da ta hana wa ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangilar gwamnati da cibiyoyin da ke karɓar kuɗaɗen tallafi daga gwamnati sayen kayan kamfanin. Haramtacciyar doka ce. A yau Talata ne lauyoyin kamfanin suka shigar da wannan ƙarar don neman a soke wannan dokar, inda suka ce dokar ta majalisar dokokin Amurka da ta kafa kamar yankewa kamfanin hukunci ne ba tare da an yi mishi shari'a ba. su dai ƴan majalisar dokokin na Amurka sun cusa wannan tanadin ne a lokacin da suke hada kudurori na kasafin kuɗi na bara a matsayin martaninsu ga alaƙar da ke tsakanin kamfanin da kuma kamfanin na Huawei da gwamnatin ƙasar China da kuma damuwarsu a kan tasirin harkokin tsaro a cikin dangantakar da ke tsakanin kamfanin da ita ƙasar China. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A yau Laraba mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin cewar Iran ita ce ta kai wannan hari da aka kai a farkon wannan watan akan wasu tankokin man fetur da ke gabar tekun gamayyar daular Larabawa. A lokacin da yake jawabi ga manema labarai yayin ziyarar da ya kai a Abu Dhabi, saboda haka ya bayyana cewar a tattaunawarsu wadda take da muhimmanci da ake tattauna batutuwa da dama da suka shafi harkar tsaro, Bolton bai ba da waɗansu hujjoji ba, amma ya ƙare zargin nasa akan Iran inda yake cewar an harba nakiya mai fashewa akan tankokin man fetur. Iran ita ce ita kai wannan harin. A wannan labarin da yake a lokacin da yake gana da su manema labaran yayi wannan jawabin nasa, shi kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar wadda yake Abbas Masobi ya ce Iran ba za ta amince da wannan zargin na Bolton akan kasar ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Nasarawa. Bayan da gwamnan jihar ya dauki rantsuwar fara aiki, ya bayyana cewa abin da zai fi mai da hankali a kai shine inganta tattalin arzikin al'ummar jihar. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na tafi da karin bayani a cikin wannan rahoto. Sabon gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule yake shan rantsuwar kama aiki a matsayinsa na gwamnan farar hula na hudu a jihar Nasarawa. Tun dai da safiyar yau ne aka jibge jami'an tsaro a sassa daban-daban na filin Lafiya Square da kewaye don tabbatar da an yi bikin rantsarwar ba tare da wata matsala ba. Wasu mazauna jihar Nasarawa sun bayyana ra'ayoyinsu kan abin da suke bukatar sabon gwamnan ya fuskanta.
Sunana Abubakar Umar, kuma youth leader ne na Baraya Vanguard na Lafiya Local Government. Daman Nasarawa state gune wadda muke samun damuwa musamman idan ba aikin gwamnati ne ba. Ba mu da wani abubuwan su socks na matasa suna aiki a karkashin shi. To shi yasa zuwan wannan gwamnati din mu mun tabbatar da cewa in Allah ya yarda da mu samu cin gaba a ciki sosai musamman tun daga alaman kamfani na tungawar da aka kawo mana.
Sunana Ajiya Katima Mustafa, matan madakin gudu. Fatan da muke mishi Ubangijin Allah ya taya shi ruko, ya rike mutanen shi, ya kuma tallafa ma na ƙasa da shi yadda ya kamata.
Salamu Ahmed Umar dan Fulani. Dan shi tunko akwai duk inda aka kasa shi yana iya tsayuwa ya taimake mu, kuma ya gaisa da mu, ya wasa da mu, ya dariya da mu, har abinci ma muna ci tare da shi. Kuma yau gashi kuma zai tafi ko misalin da zamu shiga ba.
Me kuke bukatar shi wannan yayi musamman ma na kasar su?
Ya taimaka mana kasar su kamar inda tunko na kuma ya taimaka mana.
Gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce al'ummar jihar Nasarawa na bukatar hanyoyin inganta tattalin arzikin su ne.
Matsalan farko da nake gani zamu fuskanta a jihar Nasarawa shine na rashin kuɗi, wannan na sani tuntuni. Wannan jiha ce da ba ta da kuɗi, kuma idan ka duba kuɗaɗe da ake rabawa daga gwamnatin tarayya, saboda wannan jihar ba su da waɗansu abubuwa da yau dalilai da dama da yasa ake ƙara wa mutane kuɗi, yawan mutane, kuɗaɗe masu shigowa jiha da sauransu. To mun san za mu samu rashin kuɗi, saboda haka waɗansu abubuwan da muke so mu yi, wanda ni na taso da niyyar zan yi, na san zan dan samu burki a wajen, dole sai na fita na nemi ta wayansu hanyoyi kuɗaɗe za su iya shigowa ta wannan hanya. Amma na biyu, abin farin ciki shine da nake ganin za mu samu nasara shine shi gwamna mai barin gado ya riga ya yi ayyuka, ya sa foundation masu kyau a ayyukan shi, ta hanyar ilimi ne, ta hanyar asibitoci ne, ta wurin gine-ginen hanyoyi ne, ta ina ne, duk wayannan wuraren ya riga shi shirya, ya bar abubuwa, ya kuma bar abubuwan da za su rinka kawo kudade su fara shigowa. Misali, an kare wannan hotel kenan namu na Liaison Office da ke Abuja. ba ma fara bayarwa ba, to kaga kudade za su shigo ta wannan hanyar.
A bangare guda kuwa, tsohon gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yaba da goyon baya da al'umar jihar suka bashi.
Abin da zan ga ma mutane Nasarawa shine na gode musu. Na shigo wannan kujera ko karagan mulki ba wannan nafi kowa ilimi ba, ba ko dan nafi kowa wayo ko iya siyasa ba, sai dai kawai Allah da ikon sa ya samu kaunana ku mutanen Nasarawa. Da sadaukar da kai gare ku, da yin abubuwan da nake gani ana wazato su suke mafi mafi mahimmanci wurin ci da wannan ƙasa gaba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
Madalla gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma za mu leka kudu maso yammacin Najeriya. Bayan da aka rantsar da gwamnan jihar Oyo a matsayin gwamna, Mr. Sheyi Makinde ya dauki alƙawarin inganta fannin ilimi, aikin gona da sauransu. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
An rantsar da injiniya Sheyi Makinde a matsayin gwamnan jihar Oyo. Da yake jawabi bayan rantsuwar kama aiki, sabon gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde ya shaidawa jama'ar jihar Oyo cewa ya zo ne domin ya yi musu aiki.
That as the governor of Oyo state, I am here as your governor to serve you.
Gwamna Sheyi Makinde ya yi alƙawarin inganta ilimi, aikin gona, kiyon lafiya, haɓaka harkar kasuwanci. Daga nan sai gwamna Makinde ya bada sanarwar soke kuɗin makarantar sakandaren gwamnatin jihar Oyo, wato naira 300,000 akan kowane ɗalibi, tare da yin alƙawarin bada dukan albashinsa ga gidauniyar malamai masu karɓar fansho kyauta.
The school fees of 3,000 naira in state-owned secondary schools is hereby abolished. Promise to donate my entire salary as governor to the teachers pension fund. I stand by that promise.
Suma masu fama da nakasa a jihar Oyo ya ce a halin yanzu sauki ya zo musu.
For people living with disabilities in our state, I say to you, your relief has come.
Gwamnonin jihohin Osun, Ondo da Ekiti ba a rantsar da su ba a nan kudu maso yammacin Najeriya, saboda wa'adinsu bai kammala ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku akan rantsar da shugaban kasa da gwamnoni da aka yi yau. Shin ya kuka ji? Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Samu kira na farko daga Taraba.
Sunana Bayero Ismaila, mai yin rajista daga Taraba State Saran Local Government mai samari.
To muna
ji.
To muna ji.
Ina ina wannan gwamnati. Da Allah Baba Buhari yayi kokari amana man bilada.
To.
Shine matsalar mu na daya. Da Allah yayi kokari, da Allah ya mana kokari dai a tabbatar amadan su su bashi goyon baya amana wannan man bilada.
To. Mun gode Malam Bayero Ismaila da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna nan a Taraba. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Wa alaikum assalam, kina magana da Idris Abubakar Zanwa a Kajlakar Gona, Taraba State.
To, muna jan ka Malam Idris Abubakar.
Ra'ayina shine gona ne ba ka rantsar da su. Su yi kokari su riƙe amana da talakawa da jama'a, su tsaya suna al'umma aiki tsakaninsu da Allah. Ba cuta ba su jitarwa saboda gaba.
To, Malam Idris, ya kaji yau da aka yi wannan rantsuwar?
Yau wannan farin ciki ne da muna da walwala, ban taɓa jin daɗi irin na yau, rana irin na yau ba.
To, mun gode Malam Idris Abubakar. Yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodiya a Kemba.
To, Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
To, gaskiya alhamdulillah sai mun ƙara godewa Allah game da ainihin rantsar da Baba Buhari da aka yi wannan. Sai dai akwai abubuwa guda uku da muka ja lissafa wanda ke kawo mai cikas.
To,
ya kamata wannan abu uku da ya faɗa, na farko ɓangaren 'yan majalisu babban matsala ce a Najeriya. Sannan ɓangaren akwai wasu manya a cikin ƙasar nan wanda ba sa son cigaban ƙasar sai dai rayuwarsu. Sannan na huɗu ɓangaren shari'a da ya magana a kan shi. To, muna son duk wani wanda ya zaƙulo ya san yake da hannu a majalisa ko kuma a cikin waɗannan manyan ƙasar nan ko kuma a ɓangaren shari'a. To, idan ma misali ma zai za a fidda shi a rasa rayuwar shi ne, mu jin daɗin mu ne 'yan ƙasa, a gyara mana ƙasa, mu ji daɗi, mu samu tsaro, mu samu wutar lantarki, mu samu cigaba a rayuwarmu gaba ɗaya ƙasar.
To, Ibrahim mai wankin hula kenan. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To, Alhaji Musa, muna jin ka.
To, alhamdulillahi, muna kira ga wayannan shugabanni dabo da aka rantsar kaman ɓangaren shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To, muna kira da irin wayannan matsaloli da yake fuskanta da talakawa suke fama da shi da matsaloli, to ya kamata Buhari ya dawo ya kalle su, domin gaskiya al'amari mun lura da kyau mun ga talakan Najeriya suke son Buhari. To, kaga ko ya kamata tun da talaka ke son Buhari ya zaɓe shi har ya kai ga wannan rantsuwa, to ya kamata ya duba abin da talakawa ya kamata su kai mai. Kuma idan muka koma ɓangaren gwamnoni, kaman jihohin da ake amma da matsalolin irin satar mutane kidnappers da sauran wasu abubuwa da sauransu, ya kamata a ce su gwamnonin su tsaya shi tsakaninsu da Allah, duk abin da ya kamata san abin da ya kamata. Karshe ne muku fata alkhairi, Allah ya sa wannan rantsuwa zama alkhairi ga Najeriya da 'yan Najeriya baki ɗaya. Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya, na gode.
To, mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma za mu je Yobe.
Hello,
da wa muke magana daga Yobe? Da wa muke magana?
Garba injiniya na garin Dafi.
To, muna jan ka, Garba injiniya.
Ni gaskiya ban tare da radio, da Allah ya haƙuri ya tambaya mu abin da yake a kai.
Muna so mu ji ne yau ya kaji da aka rantsar da shugaban ƙasa da gwamnoni. Me za ka ce?
Alhamdulillah, na ji farin ciki wallahi. Ubangiji Allah ƙara masa taya shirku. Ga fatan gwamnoni ma dinna musu fatan alheri a tahi lafiya, da Garba injiniya na garin Dafi.
To, mun gode Malam Garba injiniya. Har yanzu dai muna nan a Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ɗayyabu wanzu ne daga Gaddawa, jihar Yobe.
To, Malam Ɗayyabu, muna jan ka.
Yawa, wallahi na yi murna, na yi farin ciki da rantsar da Baba Buhari da aka yi a yau da sauran gwamnoni da suke tare da shi. Kuma Allah ba shi ikon riƙo, Allah ba su ikon riƙewa ga baki ɗaya.
To, amin, Allah ya sanya. Mun gode Malam Ɗayyabu Wanzam. Yanzu kuma za mu sake komawa jihar Neja.
Alhamdulillah, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da mawakin hula ne, kun saurin kazawa ta ban gama magana ta ba.
Ah, to, kai ne ka dawo kenan. To, ka manta wani abu kenan. Ci gaba da bayani.
Yawwa, abin da nake so in ƙara tunatar da Buhari, farin jinin nan da Allah hore mishi, kada ya bari farin jinin nan ya koma mai bakin jini. Don saboda wannan shekara hudu idan bai aiki ba, to za a samu wanda bai taɓa yin bakin jini a Najeriya kamar shi ba. Abin da muke tuna mishi kenan. Ya ra'ayina kenan.
To mun gode mai wankin hula daga jihar Neja. Yanzu kuma zamu je jihar Ondo.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga jihar Ondo?
Muhammad daga Ondo, kashe daga jihar Ondo.
To muna jin Kamalan Muhammad.
Ina taya Abba Buhari murnan sabon wannan zaɓe na biyu.
Allah sarki.
Mandan Allah, abinda muke kiran Baba Buhari akai.
Eh.
Allah zira ne makiyaya waɗanda suke jeji da Allah ɗan samun masu manya-manya fitan da makiyaya a wasu ɓare ɓangare.
Ka ce sha'anan makiyaya da ke jeji a yi masu mene?
Makiyaya da Allah a ɗan dube su Baba Buhari ya dube su da idon rahama ya ɗan sa masu irin ɗan arɗo manya-manya fitan ba su da fitan ta a kudancin Najeriya ba su da wasu. Ardoɗi waɗanda suke magana a jisu ma ko a ina ne.
To Malam Muhammad, mun gode da fatan shugaba Buhari ya ji wannan kira naka. Yanzu kuma za mu je Kano.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Kano?
Da Aminu A. Abdu daga Albasu, Kano.
To muna jin ka Malam Aminu.
Ni ina farin ciki kwarai da gaske da rantsar da Baba Buhari, amma muna roƙonsa ya ci gaba da tallafawa talakawa.
Kamar ta wani fanni kenan.
Domin talakawa su suke sansa, ba mutane ta suke karfa-karfar nan ba. Talakawa suna sansa ya tsaya sosai ya gane a kan harkokin wanda suke masa buƙarƙashiya.
Kamar ta wani fanni Malam Aminu kake gani ya kamata ya fi mai da hankali wajen taimakawa talakawa don kamar abin da yawa?
Abin da yawa ta harkokin noman nan da ya sauko, wanda muke ganin cewa lallai harkar noman nan da ya sauko a kai sosai zai tallafa talakawa kwarai da gaske. A tsada su da taki sosai yadda zai wadata ƙasa ta harkar noma.
To mun gode Malam Aminu, yanzu kuma za mu je Maiduguri.
Yawwa, salamu alaikum.
Wa alaikum salamu, da wa muke magana daga Maiduguri? To layin malami daga Maiduguri ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:52. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Yawa gana Emmanuel Yarima daga Bidabidi Zaria.
To muna jin ka Emmanuel Yarima.
Ina ma shugaban kasa fata alheri da gwamnonin da aka rantsar da su.
To
dawa mu shine da Allah a ringa duba talakawa a yi musu muhimman ayyuka wanda zai inganta rayuwarsu, ba manyan ayyuka na sama ba, don talaka suna cikin wani mawuyacin matsala. Saboda haka a ringa duba su da idon rahama.
To Malam Emmanuel,
a tashi lafiya.
To Allah ya sanya, mun gode Malam Emmanuel Yarima daga Kaduna. A nan za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata dama. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu yanzu ya ce karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Kerala United FC a Ghana Premier League da musoma labarin wasannin na yau. Ita wannan club Kerala United FC dai ta nuna shirye take ta hannun riga da dan wasan ta na gaba mai haskawa Diaw City la Bayern. Manyan club a nan kasar da cikin su har da Krahas of Bogda san tuka tuka sun nuna sha'awa akan wannan dan wasa da ke haskawa, sai dai rautami sun nuna cewa kuma sa san tuka tuka ta fi nuna aniya na damkan wannan dan wasa mai shekaru 19 wadda a hakikanin gaskiya ya haska sosai a gasa na musamman na hukumar kwallon kafar kasar Ghana, inda ya zura kwallaye 9 a cikin wasanni 13 ya taimaka wa clubin din nasa samu jira zuwa wasar kusa da na ƙarshe da za ta kara da Ashanti Gold. Har yau dai a gasar na musamman na hukumar kwallon kafar kasar Ghana Daraktar sadarwar Accra House of Kwame Pareadu ya faɗa cewar club din sa bata bukaci a kawo alƙalin wasa daga ƙasar waje domin yin alƙalanci a karawar wasan kusa da na ƙarshe tsakanin Kumasi Asante Kotoko da Accra House of Kwame a wannan gasa na musamman ba. Wasan dai an shirya za a yi shi a ranar 16 ga watan Yuni shekarar 2019 a Accra Sports Stadium. House of Kwame ita ce ta yi na ɗaya a zone B, yayin da Kumasi Asante Kotoko ta zo na biyu a wannan gasa na musamman na hukumar kwallon kafar ta kasar Ghana. Hakan yasa za a yi wannan gumurzu tsakanin Hasafok da Kumasi Asante. In mun leka kuma Afirka, hukumar kwallon kafar Afirka kafa ta kaici ta dakatar da alkalin wasa na kasar Masar Jihad Gresha saboda lalacewar da yayi a alkalancin da yayi na Champions League din Afirka zagayen farko tsakanin Newark da Experience. Hukumar ta kwallon kafar ta Afirka ta dakatar da shi wannan alkali ne a zagayen farko na wannan gasa na Champions League Afirka saboda munin alkalanci da yayi a wannan wasa tsakanin Wydad Casablanca da Esperance ta karbi bakuncinta. Sai kuma gasar cin kofi na Afirka na shekara ta 2019 inda kasashe daban-daban sun kano na aniyar bai wa marata kunya a wannan gasa. Kasar Kamaru ga misalin dai na ga alaman za ta iya kare kambin da ta lashe a shekarar 2017, amma kuma kasashe kamar su Egypt, Senegal, Ghana da Cote d'Ivoire na a cikin kasashen da ake sa ran za su kalubalance su ainihin. Kasa mai karban bakunci na wasan dai a tarihi ita ce ta fi duk kasashen lashe wannan kofi wadda ta lashe su bakwai a can baya, kuma babu ko shakka cewar tana da daya a cikin kasashen da akwai alamar za su iya saki lashe wannan kofi. Da wannan labari muka iso karshen labaran wasannin. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To mero a takaice labaran, a babban jigon shari'a na musamman na Amurka Robert Mueller ya faɗa yau da cewar ba a bashi hurumin da zai iya tuhumar shugaban Amurka ba da laifin hana doka ta yi aikinta ba a cikin sharuɗɗan da ma'aikatar shari'a ta gittayen ya mishi wajen bashi wannan aikin da ya ɗauke shi watanni kusan 22 yana gudanar da aikin don gano ko ƙasar Rasha ta yi katsalandan a zaben da aka gudanar na Amurka a shekarar 2016. A yau alamomi sun bayyana na cewar za a sake gudanar da zaben yan majalisun ƙasar Isra'ila bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya gaza samun ƙuri'un da suka dace don ya ainihin kafa gwamnatinsa. Shahararren kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukuncin cewar wata sabuwar doka da aka kafa haramtacciya ce wadda dokokin majalisar dokokin Amurka ta kakaba, wanda take ganin cewar akwai barazana da kamfanin yake da shi da kuma dangantakar shi da gwamnatin kasar ta China. A yau Laraba mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin cewar kasar Iran ce ta kai wannan harin da aka kai a gabar tekun gamayyar daular Larabawa.
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniya Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.